sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron ma jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu ta kai tsaye ta gidajen radio masu zaman kansu, Radio Amfani, Sarauniya, Fara'a, Niyya, Nomad FM da kuma Dialog FM. Sai tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Ana za iya kama mu a kasar Ghana a Alfa Radio, kuma za iya kama mu ta hanyar sadarwar internet da kuma shirye-shiryen mu da suka gabata a duk lokacin da aka so a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau ma Yusuf Aliyu Harandani tare da abokin aiki na Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirin mu a wannan daren naku. Yau Laraba, 9 ga watan Oktoba shekara ta 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar yau Laraba shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da majalisar da ke bashi shawara a fannin tattalin arziki. Za kuma ku ji cewar rundunar ƴan sandan birnin tarayya Abuja ta ce tana ci gaba da kokari danganin ta kwato waɗannan mutane 9 da ƴan masu garkuwa suka dauke su a jiya Talata. A yau za mu so mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuke ganin suka dace a dauka wajen magance matsalolin tsaro da suka addabi arewacin Najeriya ko a ce ma Najeriya baki daya, musamman idan aka duba wannan matsala ta satan al'umma. Lambar dai kamar kullum ita ce alamar tarawa 1-202-205-6555. Muna kuma tafe da labaran wasanni daga kasar Ghana, amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniyar ta wuni.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. Turkiya ta fara gudanar da ayyukan soji da ta dade tana tanadi a arewa maso gabashin Siriya domin kawar da rundunar Kurdawa da take mata kallon yar ta'adda, amma kuma kasashen yammacin duniya suke daukar ta muhimmiyan kawa wurin yaki da kungiyar IS. Shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ba da sanarwar fara kai farmakin a yau Laraba, wanda ya kira yunkurin tabbatar da zaman lafiya. Kana ya ce manufar aikin sojin ne kawar da barazanar ta'addanci a kan Turkiya. Ayyukan sojin na Turkiya da ta fara yana zuwa ne 'yan kwanaki bayan wata sanarwar bazata da ya janyo wa Washington sukar lamiri cewa Amurka za ta janye sojojinta daga yankin. Shugaban na Amurka Donald Trump ya faɗa a wata sanarwa a yau Laraba cewa Amurka ta fito karara ta faɗa wa Turkiya cewa bata amince da wannan farmaki da take kaiwa ba, kuma bai dace ba. Sai dai shugaban na Amurka ya ce babu sojan Amurka a wurin. Fadar White House ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken tsige shugaba Donald Trump da ya saba wa doka ba. Lauyan Fadar White House Pat Cipollone ya aike da wata sako mai shafi 8 ga shugabannin jam'iyyar Democrat a majalisa, ciki har da kakakin majalisa Nancy Pelosi, wanda suke bincike akan ko Trump ya take doka yayin da ya nemi Ukraine ta gudanar da bincike akan ɗan takarar Democrat Joe Biden. Cipollone ya zargi Democrat da rashin adalci da kuma sabawa tsarin kundin mulkin kasar. Ya ce suna hana shugaba Trump yiwa wanda ya bankado wannan batun tambayoyi domin ya ga shaidar da za su gudanar da bincike a kai ko zai kai ga tsige shi. Pelosi ta maida martani ga Fadar White House da yammacin jiya Talata, tana kiran wasikar kuskure ne, lamarin da ta ce wani sabon yunkuri ne na rufe cin amana da Trump yake yiwa Democrats da kuma nuna shugaban kasar ya fi ƙarfin doka. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lauyoyin gwamnatin tarayya a ƙasar Jamus sun karɓi ikon gudanar da bincike akan harbe-harben da suka yi sanadiyyar mutuwar mutane biyu a birnin Hill. Masu shigar da ƙara na tarayya a ƙasar su ne suke aiki akan batutuwa da suka shafi ta'addanci da kuma tsaron ƙasa. An yi harbe-harben ne a yau Laraba a kusa da wani wurin cin abincin wurin ibadar Yahudawa da kuma wurin cin abincin Turkawa, amma 'yan sanda sun ce ba a gano abin da ainihin wannan harin yake aunawa ba. an kai hari ne a wata babbar rana ta Yom Kippur da Yahudawa a duniya suke karrama ta a matsayin rana mai tsarki a cikin ranakun shekarar Yahudawan. Hukumomi sun ce an kama ɗaya daga cikin mutane biyu da ake zargin su da kai harin bayan sun arce a cikin wata mota. Sai dai hukumomin ba su yi wani ƙarin bayani a kan wanda ake zargin wanda a halin yanzu ke tsare ba. An dai rufe tashar jirgin ƙasa da ke birnin Halle a gabashin Jamus mai al'umma 240,000 a matsayin matakin kariya. Da ƙarshe mata sama da kashi ɗaya a cikin uku da ake cin zarafinsu a lokacin da suka je haihuwa a ƙasashe hudu masu fama da talauci a cewar wani nazari da aka fitar a yau Laraba a cikin wata mujallar kiwon lafiya ta The Lancet. Hukumar Lafiya ta Duniya ta WHO ita ce ta gudanar da nazarin a ƙasashen Ghana, Guinea, Myanmar da kuma Najeriya. Ta kuma gano cewa matan suna fuskantar cin zarafi na jiki da kuma kalamai marasa daɗi ko kuma wani nau'i na kyama da tsangwama a likitocin karɓar haihuwa. Nazarin kuma ya gano cewa galibin matan ana musu tiyata da gwajin faraji da wasu kulawa ba tare da amincewarsu ba.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. To yanzu kuma sai taskar rahotannin namu. Da farko za mu fara da birnin tarayya Abuja. A yau ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana ya kuma rantsar da majalisar da ke bashi shawara a fannin tattalin arzikin ƙasa karkashin jagorancin Farfesa Doyin Salami tare da wasu ƙwararru a fannin tattalin arziki su bakwai. Kuma shugaba ya ƙara da cewar shi Muhammadu Buhari a shirye gwamnatin shi take ta amsu duk waɗansu shawarwari da suke tafe da shi danganin an taimaka ma tattalin arzikin ƙasar don ya bunƙasa. Abokin aikinmu Umar Faruk Musa ya haɗa muna wannan rahoton.
Yau shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya rantsar da majalisar da ke bashi shawara akan sha'anin tattalin arzikin ƙasa karkashin jagorancin Farfesa Doyin Salami tare da waɗansu su bakwai waɗanda ƙwararru ne akan sha'anin tattalin arziki. Kuma shugaba Buhari ya ba su ƙarfin gwiwa cewa gwamnatinsa shirye take ta yi amfani da duk shawarar da suka kawo wadda za ta sanya ƙasa ta ci gaba ta fita cikin ƙangi na wahaloli na tattalin arzikin da ƙasar ke fuskanta. Tun dai wa'adinsa na farko ne 'yan ƙasa da dama suka daɗe suna matsa shugaba Muhammadu Buhari hari lamba cewa ya nada irin wannan majalisar wadda a da tana ofishin mataimakinsa ne Farfesa Yemi Osinbajo karkashin shi da waɗansu 'yan tsiraru da ya zabo. Amma wannan mutane ne ƙwararru daga waje waɗanda aka shaide su cewa sun san makaman aiki game da sha'anin tattalin arziki da ƙasa da ƙasa, kuma a lokuta daban-daban su yi ma Najeriya ayyuka irin wannan wanda ya nuna cewa a zahiri gwamnatin yanzu ta daura ɗamarar ɗaukar matakan da za su kai ƙasa gaci dangane da fita ƙangi na tattalin arziki. Da yake rantsar da su, shugaba Muhammadu Buhari ya ce bayan da ƙasar ta fita daga matsanancin hali na tamowa ta mai da hankalinta akan fitowa da tsare-tsare da za su kai ga samar da ayyukan yi ga 'yan ƙasa da kuma ciyar da abinci ga 'yan Najeriya ba tare da an ci gaba da fitowa da tallafi ko abinci daga ƙasashen ƙetare ba. Don haka ya ce ba za a samu nasarorin duka wannan ayyukan ba sai an fito da wani tsari wanda za a samu wani rumbu wanda shi ne na bayanai da ake bukata na ainihi da Najeriya za ta amfani da shi gurin fitowa da tsare-tsare ko sanin ƙididdiga akan ayyukan da gwamnati ta yi a baya domin ta san inda za ta ƙara ko kuma inda za ta canza salo domin a ƙara samun biyan bukata. A yanzu dai kamar yadda shugaba Muhammadu Buhari ya ce waɗannan bayanai na ƙididdiga na tattalin arziki da Najeriya ke amfani da su galibinsu daga na ƙasashen ƙetare ne, wato ko dai hukumar Lamuni ta Duniya ko kuma Babban Bankin Duniya ko kuma waɗansu ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa da ke sa ido akan sha'anin tattalin arziki. Don haka ya ce wajibi ne wannan majalisar ta tabbatar da ta fito da wani tsari da za a yi wani babban rumbu wanda zai tattara bayanai da ƙididdiga da Najeriya za ta riga amfani da shi wurin fitar da tsare-tsare wanda su ne za su sanya a auna ma'auni ko gejin nasarorin da ake samu ko kuma ƙalubale domin ɗauki matakan da suka kamata nan take ba tare da wani jinkiri ba. Kafin Farfesa Doyin Salami shi mai da martani bisa ga sanarwar da gwamnatin tarayyar Najeriya ta fitar, sai da shugaba Muhammadu Buhari ya ƙara jaddada cewa ma'aikatu da hukumomi na gwamnati a shirye suke a kowane lokaci lokaci da ake bukata a yi tuntuba kuma su bada bayani sannan dadin dada wannan majalisa kada ta yi nauyi a kafa wurin tabbatar da cewa idan akwai bukatar wani ko wasu kwararru a ko ina ne suke a duniya da suke da wani bayane ko wata makama da za su iya taimaka mu ita kanta majalisar to babu wanda ke da ilimi shi kadai dole sai an dogara akan wasu don haka gwamnati za ta goyi bayan su su yi tuntuba domin su tabbatar da cewa sun fito da tsarin da zai yi wa Najeriya tasiri a fannin farfaduwa da tattalin arzikinta Professor Adoyin Salami dai ya ce wannan aiki sun dauke shi hannu biyu Najeriya ita ce ta biyu Najeriya ita ce ta uku ko Najeriya ita ce ta kowane lokaci a kokarin da suke na tabbatar da sun yi aiki ba sani ba sabo ba tare da nuna son kai ba wurin tabbatar da sun ba da shawarwarin da za su kai Najeriya a makomar da ake bukata na dorewa akan sha'anin tattalin arziki samar da ayyukan yi da kuma kawo jin dadi da walwala ga al'ummar Najeriya Umar Faruk Musa muda Amurka a Abuja Najeriya
gaida Umar Faruk Musa sarkin yaki har yanzu dai muna tarayyar Najeriya inda rundunar ƴan sandan birnin tarayyar suka ce suna ci gaba da kokarin ganin sun ceto waɗannan mutane bakwai da aka mutane tara da aka yi garkuwa da su a garin Kuje da ke Abuja cikin wanda suka hada da mutane wani yaro mai shekaru 12 da kuma jami'an civil defense wakilin murar Amurka Hassan Maina Kaina ya hada mana wannan rahoton
da yake min karin bayani kan mutanen nan tara ciki har da wani karamin yaro dan kimanin shekaru 12 da yan bindiga da dai suka sace jiya a yankin karamar hukumar Kuje da ke nan babban birnin tarayya Abuja commissioner ɗan sandan birnin Abuja CP Balachi Roma ya shaida min cewa suna nan sun dukufa wurin ceto waɗannan mutane a halin yanzu Balachi Roma yace ba zai so yin wani dogon jawabi ba duba da shi wannan yunkuri nasu na bukatar sirri don kada a samu tangarda cikin wannan aikin ceto ko a jefa rayuwar waɗanda ake garkuwa da su din cikin garari in za a iya tunawa dai a je ne wasu ƴan bindiga dadi kimanin su 20 sanye da kakin soji da manyan bindigogi suka bude wuta a wasu motocin da galibin su ma'aikatan gwamnati ne a yankin Fegini dake karamar hukumar Kuje a nan babban birnin tarayya Abuja inda suka yi awun gaba da mutane tara ciki har da jami'an tsaron farin kaya na civil defense rahotannin da ke fitowa daga yankin da safiyar yau na nuna cewa ƴan bindigar na bukatar diyar naira miliyan 10 ga kowane mutum guda tabarbarewar tsaro dai a nan birnin Abuja na ci gaba da jin hankalin masu sharhi kan al'amuran yau da kullum irin su Comrade Said Bello
tsaro ya mugudana cewa ka yanzu ta kai matsayin da har ai a Sokoro an shiga ana sata mutane kwanan nan aka saki ƴan gidan Alhaji Mudu Ardo annan cikin aso kusa da gida ihun kai daga gidan su za a je a kiran abin nan an fara zuwa nan gurin ana kane a tafi da mutane je an karɓi mutum tara har da civil defense a ciki muna da jami'an tsaro na ciki wato DSS a kuma wajen police department muna da PID amma har yanzu sun kasa zaunawa su abubuwan da ya kamata a yi a tsarin rayuka da duki al'umma to wannan sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
to shin ina matsalar take kuma me ya kamata a yi tambayar kenan da nayi wa masanin tsaro Dr. Kabiru Adamu
inda matsalar take shine rashin amfani da kimiya wanda hukumar ƴan sanda ba ta yi ba ta da isassun ma'aikata sannan ƴan kadan dan da suke nan kusan za a ce masu kuɗi ake yi ma wurare inda talakawa suke ba sa samun isassun jami'an tsaro to da ta yi amfani da kimiya ma'ana irin kyamarori da sauran ma dai abubuwa na kimiya da kila ya taimaka mata to kai shaida ne tunda nan kake zaune ba inda za ka je ka ga irin waɗannan kyamarorin ko CCTV da sauran
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
da sarkin yaki Hassan Maina Kaina yau ma muna so mu ji ra'ayoyinku akan matakan da kuke ganin suka kamata a dauka don magance matsalolin tsaro da suka addabi sassan Najeriya musamman satar mutane amma kafin mu bude layin mu ku kira don ku bayyana mana ra'ayinku bari mu shakata da wannan faifan yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka daya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655. Mun samu kiran mu na farko daga jamhuriyar Niger. Wa muke da shi a jamhuriyar Niger?
To kuna tare da Abdul Kasko daga nan unguwar Wadatawa jamhuriyar Niger.
To Mallam Abdul muna jin ka.
To ni ra'ayi na da zan bada kamar yadda Niger in ana so a magance wannan garkuwa da mutane da sauransu. To ya kamata a ce kamar hukumomi na kasar Najeriya su sa ƙara bunƙasa roƙon Allah. Kuma kamar matakin da ya kamata a doka na ji kuma a dinga rajistan sunayen mutane kamar yadda jamhuriyar Niger ta ɗauki matakai. Irin duka kamfanonin ga nauyin ga kowane ya bada suna ne kenan a san kowane na kenan ko da ka kai kai wani ta'addanci an san inda kake. Sa'annan na kuma na uku a ba jama'an tsaro kamar haɗin gwiwa goyon baya saboda shi harkar tsaro ya shafi kowa da kowa kenan dole sai an bada goyon baya muna fatan.
To mun gode. To bari mu tafi jihar Bauchi. Wa muke da shi a Bauchin Yakubu?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa ke magana?
Sunana Isa Yuguda Muhammad daga karamar hukumar Jamhare.
To Mallam Isa Yuguda muna jin ka.
Ni ina ba da shawara ne a dauki kyakkyawan mataki a dauki
Mallam Isa muna jin ka.
Za a magance yawan sace-sacen mutane da ake yi a Najeriya saboda abin ya ta'azzara kwarai da gaske. Mutane suna cikin wani hali kwarai da gaske. Yawa saboda haka ina ba da shawarar hukumomin Najeriya don Allah dauki kwararan matakai yadda za a shawo kan wannan matsala ta sace-sacen jama'a.
To mun gode Mallam Isa Yuguda. Bari mu koma garin gwamna. Wa muke da shi a garin gwamna?
To Dr. Yusuf Aliyu a dai barka da lasariya.
To barka ka dai Mallam Murtala.
Sunana Murtala, ina kiran ku daga garin Gasa a Kano tarayyar Najeriya.
To muna jin ka.
To doctor kaga dalilin da aka gaya mana aka cire binnin tarayya daga Lagos saboda rashin tsaro ne kuma abin da ya kamata a ce dama babban binnin tarayya zama zuciyar kowanne dan Najeriya zama yana zuciyarta. Ya kamata tun asali jami'an tsaro a ce jihohin da ke kusa da babban binnin tarayya Kaduna ne, Niger ne, Kogi ne, Nasarawa ne a ce ba a wasu duk abin da ya shafe su kamar ya shafi Abuja ne. Tun daga wannan lokacin da aka fara samun matsaloli a jihohin ya kamata jami'an tsaro ta shi haikansu da sun dakile irin waɗannan tsaro na wannan jihohi da ke da tarayya Abuja domin kila suna targetin babban binnin tarayya Abuja ne. To abin da muke kira fa ba abin zama ba ne jami'an tsaro. Ya kamata gwamnati ta yi kusan abin da za ta yi a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa. Ubangiji Allah ya kawo mana ƙarshen waɗannan masifu. Fatan za ku tashi shi lafiya.
To mun gode Mallam Murtala. Bari mu tafi Yola. Wa muke da shi a Yola?
Daga Yola Haruna ne yake kira.
To Mallam Haruna muna jin ka.
Abin da nake so maganar tsaro su ma hukumomi suna da laifinsu fa.
To muna jin ka.
Saboda ka duba ga irin abin da ya faru a Taraba amma tun da aka kawo mutanen nan shiru ba a tsawon mataki ba abin an duba abin ido kawai an gane. Ya kamata dole kuma 'yan jarida suna taka rawar gani a kan wannan al'amari a taimaka a sa ido a kan wannan al'amari a gawar shugaban ƙasa ya sa hukuma ido su waɗanda suke tsaron jama'a su suke haɗa kai da jama'a ke ta'addanci.
To mun gode. Bari mu tafi jihar Taraba. Wa muke da shi a jihar Taraba?
Kana magana da Aliyu Muhammad.
To Mallam Aliyu ka kashe rediyonka.
Ka kashe.
To muna jin ka yanzu.
Abin da ya cancanta ai a jami'an tsaro a ƙarfafawa ainihin kwamishinonin yan sanda na jihohi ƙarfi. Da kuma su gwamnoni a gaya musu cewa duk wanda aka samu irin wannan batakalan abubuwa a ba masa horo mai tsanani to abubuwan nan zai tsaya.
To su kuma al'umma fa?
Na'am.
Su kuma al'umma Mallam Aliyu menene nasu gudunmawa?
Su al'umma ya kamata idan har suna samun ƙarfin gwiwa ga jami'an tsaro wanda suka san cewa za su iya kare su ko da sun bayyana mutum za su iya nuna dukkan masu aiwatar ayyukan din.
To mun gode Malam Aliyu, bari mu tafi jihar Adamawa. Muke da shi a Adamawa.
Ni mai suna Tom daga Adamawa, jihar mu daga Adamawa, mu daga local government garin Middo.
To me sunan naka?
Sunana Tom.
Tom. To muna jin ka.
Nawa ra'ayi ne akan jami'an tsaro har yanzu ni ma. Ni abinda nake so a yi musu sauyi a juye tun da waransu yanzu ma lokacin su ya kai amma har yanzu an take an rike su idan abubuwa kuma suna faruwa kamar haka ba a iya ganewa yanayin da za su iya su maganta idan aka ibe su sai dai su zauna a cikin gari ba su tafiya waje inda abubuwa suke faru dole ne mutane su dinga suna garkuwa da mutane a jeji sannan kuma sojeji an ce fa misali a jeji ne ya kamata suna aiki ba a gari ba.
To su al'umma wani irin gudunmawa za su bada ta wajen kawo ƙarshen wannan matsalar? To layin Tom ya faɗi ya tsinke shi ma, to bari mu tafi jihar Nasarawa. Muke da shi a jihar Nasarawa.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum salam.
Barka da dare.
Barka. To barka, wa ke magana?
Sunana Shaibu Zan, an ce daga jihar Nasarawa.
To Malam Shaibu, muna jin ka.
To alhamdulillah gaskiya matsalar tsaro a kasar nan Najeriya tana samun kalubale musamman ga
kash. To layin Malam Shaibu ya tsinke, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kemba.
To Malam Ibrahim, muna jin ka.
To ni dai shawara da nake ba ƴan uwa musulmi musamman duk duniya ma ba ba iya nan Najeriya ba, wallahi tallahi mu koma ga Allah. Saboda do'inan fitinin da muke fama da su a kowane lokaci, kinabis ne a tara hanya ne a zo gida kar sai maka wani abu, wallahi duk sakin hanyar Allah Annabi ne shine jawo mana haka.
To akwai abin da al'umma za su yi su ma su ba da tasu gudunmawa? To wallahi Ibrahim ya tsinke, ba mu je jihar Gombe. Wa muke da shi a Gombe?
Adai a Google Bajoga.
Yahaya Google.
To
muna jin kamala Yahaya.
To dai ina da wannan babu da roƙon Allah za a ji shugabannin zai yi roƙon Allah kare mana musibar nan.
To ubangiji Allah ya kyauta.
Dan wannan musiba ne Allah roƙon Allah ka za a ji Allah ya yi mana wannan ba abin da ka iya talaka ba ni da iya. Abin dukan talaka zai kare.
To mun gode da wannan ra'ayi naka.
Ra'ayi.
To masha Allah. Har yanzu dai masu saurare, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington, gundumar Columbia. Muna godiya ga duk waɗanda suka samu damar kira, waɗanda ba su samu dama ba gobe ma rana ce. Yanzu agogo muna cewa karfe 4:53 na yamma. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Kasar Ghana ta shirya tsaf-tsaf domin kare kambin wato Cup of Nations da bayan da ta lallasa Ivory Coast da ci 3-1 a ranar Talata, abinda ya kai ta zuwa wasan ƙarshe na gasar. Kaftin Shafi'u Mummuni ne ya jefa ƙwallaye 1-1 har 3 a ragan Cote d'Ivoire wa Black Stars. Sai a minti 78 Elephant suka samu fidda 1 a cikin goluka 3. Black Queens in kasar Ghana sun gaza samun ainihin gurbi a ainihin gasan a Olympic Games shekara ta 2000. Black Queens in Ghana sun gaza wurin cika burin su na shiga Olympic Games na shekara ta 2020 bayan da kasar Kenya ta lallasa ta a zagaye na 3 na wasannin samun cancanta shiga gasan. Harambee Stars dai ta lallasa Ghana ne a farkon lokaci da ci 1 da nema a zagaye na 2 bayan sun yi wasanni mintuna 90 aka yi musu ƙarin lokaci. A karawan farko a nan birnin Accra kwanaki 4 da suka wuce sun yi baran-baran. Winifred Kwaku Osei ya yi watsi da ainihin ikirarin
Foreign Normalization Committee wato committee nan dake daidaita cha'anin kwallon kafar Ghana cewar ya gaza gabatar da daukaka karan sakan karshen wa'adin da aka bashi game da abin da committee ta ce ni chairman na Tamayofo bai gabatar da karan nasa kan lokaci dangane da kin amincewa da dakatar da shi da hukumar kwallon kafar ta yi a takarar shugabancin GFE Palma kamar yadda aka fi sanin sa shine tsohon chairman manager na Black Stars ya gabatar da wadansu takardu da ke nuna lalle kam ya gabatar da wannan kara kan karshen wa'adin an dai dakatar da Mr. Usaini cewar ya karye doka na 35 sashi na 5 na hukumar kwallon kafar Ghana wanda ya baiwa duk wani club daman bayar da kashi 10 cikin 100 na abin da za su samu daga sayar da dan wasa nan wato Palma ya gaza wurin sayar da tsohon dan wasan su Joseph Pencil
an sanya kuma su a San Tikotoko a Port A yayin da aka gabatar da waɗanda za su kara da junan su a CAF Confederation Cup a ranar Laraba kuma su a San Tikotoko a kasar Ghana da ta kasa samun ci gaba a gasan CAF Champions League ta sami kanta a Port A tare da club Nigeria Enyomana FC da Gomahia na kasar Kenya da Goroya AC na kasar Guinea da Young Africans da Zamalek da kuma Generation Foot da kuma KCCA da wannan muka iso karshen labarin wasannin Ridwanullah Mukhtar Abbas sashen Kausa na muryar Amurka Accra Ghana
to yanzu kuma masu rarare ga labaran duniya amma wannan karan a takaice
kasar Turkiya ta fara kai farmaki wato wadda ta dade tana tanadi arewa maso gabashin Syria domin kawar da kurdawa da take mata kallon yan ta'adda amma kuma kasashen yammacin duniya suke daukar ta muhimmiyar kawa wurin yaki da kungiyar IS shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya bada sadarwar kai farmaki a yau Laraba wanda ya kira yunkurin tabbatar da zaman lafiya kana yace manufar aikin sojin ne kawar da barazanar ta'addanci akan Turkiya Fadar White House ta ce ba za ta shiga cikin abin da ta kira binciken tsige shugaba Donald Trump da ya saba wa doka ba. Lawyer White House Pat Cipollone ya ce ya aiki da wata wasiƙa mai shafi 8 ga shugabannin jam'iyyar Democrat a majalisa ciki har da kakakin majalisa Nancy Pelosi da suke bincike akan ko Trump ya take doka da ya nemi Ukraine ta gudanar da bincike akan dan takarar Democrat Joe Biden. Lauyoyin gwamnatin tarayya a Jamus sun karbi ikon gudanar da bincike akan harbe-harbe da suka yi sanadiyar mutuwar mutane biyu a birnin Hell. Masu shigar da kara na tarayya a kasar su ne ge suke aiki akan batutuwa da suka shafi ta'addanci da kuma tsaron kasa. Sama da mata wato kashi ɗaya cikin uku ne ake cin zarafin su a lokacin da suka je haihuwa a kasashe hudu masu fama da talauci a cewar wani nazari da aka fitar yau Laraba.
To da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku sai kuma idan Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya kai mu gobe za ku ji sauran abokan aikin mu dauke da wasu shirye-shirye yanzu a madadin wanda ya taya ni gabatar da shirin Baba Yakubu Makeri da kuma wadda ta hada ta kuma bada umari Julie Lazarus Gresham da injiniyan namu na wannan dare naku Mr. Keith Home kamin kammala muna mika sakon gaisuwa da kuma murna ga Murtala garin gasa dake jihar Kaduna na murna haihuwa da aka yi mishi na da namiji ta da fata Allah subhanahu wataala ya sa mishi albarka Allah ya shirya kuma dayyaba ya sa albarka yanzu ni ne Yusuf Aliyu Harande na jagoranci shirin da fatar ku kwana lafiya mu kuma mu kara sauni lafiya salam